hadarin kwale-kwale yana ci gaba da daukar rayukan ƴan Najeriya, abinda ke ci gaba da haifar da damuwa ga jama'a. An samu hadarin kwale-kwale a garin Genga a ƙaramar hukumar mulkin Shagari a jihar Sokoto, wanda ya hallaka mutane 13. Malam Ibrahim Genga, mazaunin garin ne, ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Daga nan Genga, wani Alhaji Abubakar Addamata can tana can doruwa, sai ya haifa farko ga al'ada, ka san ana zuwa gida wurin harkar buki. To shi ne suka tashi daga Genga, an zana suna letter on the bus, sai suka je wuraren tahe biyu, suka kama hanya suka ce can za su je wurin ruwa, su tsallaka ruwa sai su je garin wurin aski, irin askin nan da ake yi na al'ada tamu. Su 18 suka shiga jirgi su tsallaka, do ana taya da su cikin ruwa, an kai can bakin Ganga, inda za a abun nan sai jirgin kawai juya, kawai sai kife da su. Kuma majority mutanen family din gidan ne, family din gidan da an airport, duka dai mutanen da na rasu mutum 13 na rasu, mata aure guda 8, yara kanani kuma guda 5.
Malam Abubakar, yana cikin zuriyar da suka rasa ƴan uwa a cikin wannan iftila'in?
To wallahi sai dai hankuri gaskiya, ne daga ganin nan matata tana ciki, kaunata guda biyu suna ciki da ƴaƴan, sannan kuma ta kanina tana ciki, ga duka family din mu ne, kawai nan mutum 13 zan ga duka family din mu ne. Baba ban zama shi, Allah dai mu shi, Allah ya mukaddari ni, Allah ya kuma
tuni dai aka yi jana'izar mutanen 13, kuma jama'a na ci gaba da ta'aziyya ga iyalan. Gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ma ya yi ta'aziyya ga iyalan.
Mun san cewa abu ne wanda ke da wahala a hana mutane irin wannan, to abin da gwamnati za ta yi dole shi ne ta inganta wannan safara din, ta hanyar samo ingantattun jiragen ruwa da kuma waɗannan life jackets da su taimaka. Koda aka yi, mun san alamar jiya ga Allah ya fi daga Allah ke zuwa. Allah ya sanya, Allah ya ba da haƙuri, kuma Allah ya ƙara kare mu.
Shi ma tsohon gwamnan jihar Sokoto, kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa, sanata Aliyu Magatakar Dawamako, na cikin ɗaruruwar jama'a da suka yi ta'aziyya ga iyalan. Bisa lura da yadda haɗarin kwale-kwale ke laƙumi rayukan jama'a, masana sun jima suna bayar da shawarwari ga gwamnatoci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar. Farfesa Bello Daudon Bada ya bayar da shawara kamar haka.
Jirage shi kasance, akwai jirage waɗanda hukuma ta yi tanadi da za su iya tsallakar da mutane. Dole hukuma ta tabbatar da lafiyarsu, a tabbatar da cewa ba a yi musu loji fiye da abin da suke iyawa ba, sannan kuma a tabbatar da lafiyar cikin ruwan ita kanta. Wata irin waɗannan abubuwa sakacin hakikani yana yawa tamkar rayuwar mutane ba ta da wani muhimmanci. Mafi yawa abin da ke faruwa, jirage ana musu loji fiye da abin da suke iyawa, kuma sun tsuwa. Kuma babu masu sa idanu ta hanyar hukuma wanda ya ba daidai ba a hukunta shi, babu. Ko kuma jirgin da bai cancanta ba a jaye shi, duk irin wannan babu shi. In ba haka an kai ba, mun ci gaba da samu waɗanga abubuwa kenan.
Wataƙila idan aka mayar da hankali ga waɗannan shawarwarin, a samu sauƙin irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.